daga birnin Washington DC, sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kai tsaye akan mitoci 60, 25 da kuma 19. A birnin Yamai dake Jamhuriyar Niger, za ku iya sauraron mu a tashar VOA Africa kan mita 102.5. Sauran gidajen radio sun hada da amfani sarauniya Fara'a FM Nomad da Lol da kuma Niyya a birnin Kwanni. Za kuma iya sauraron mu ta Alpha Radio a birnin Kumasi dake kasar Ghana. Baya ga haka, muna nan koda yaushe a shafukan mu na internet wato voahausa.com ko kuma sashenhausa.com. Assalamu alaikum. Barkamu da wannan lokaci da fata an sha ruwa lafiya. Yau Litinin 13 ga watan Mayu shekara 2019. Amina Buhari Auna ce tare da Muhammad Hafiz Baballe da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke farin cikin gabatar muku da wannan shirin. A cikin shirin namu na yanzu, za ku ji halin da ake ciki a Kamaru tsakanin bangaren Ingilishi da na Faransanci. Sannan layi abu da yake domin ku kira ku bayyana ra'ayinku akan maudu'in mu na yau. Wai shin kuna ganin raba masarautu da gwamnatin jihar Kano ta yi zai hada kan jama'a ne ko kuwa raba kansu? Lambar da za ku kira ita ce 202-205-2655. Kada a manta, sai an saka alamar ƙari wato plus sai a jero lambar. Muna kuma tafi da labaran wasanni daga nan birnin Washington DC. Amma da farko, bari mu ji yadda duniyar ta yi ne.
Assalamu alaikum. Masu gabatar da kara a Sudan sun tuhumi tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir da hannu a kisan masu zanga-zangar adawa da gwamnatinsa a wata sanarwa da ya fitar a yau Litinin. Ofishin babban mai gabatar da kara na Sudan ya ce an tuhumi Bashir da wasu mutane da laifin tunzura mutane tare da kashe masu zanga-zanga. A ranar 11 ga watan Afrilu, sojoji suka kawar da al-Bashir daga kan karagar mulki bayan da aka shafa watanni hudu ana gudanar da gagarumar zanga-zangar adawa da shugaban da kuma yadda yake nuna tsauri a mulkinsa. Saudi Arabia ta ce an matukar lalata mata wasu jiragen ruwa na dakon man fetur a wani hari da aka kai da gangan a jiya Lahadi a kusa da gabar tekun kasar hadaddiyar daular Larabawa. Sai dai har yanzu babu wani karin bayani kan yanayin barnar da aka yi wa jiragen. Ministan makamashin masarautar ta Saudiya ya ce ɗaya daga cikin jiragen dakon man yana kan hanyarsa ta zuwa tashar jirgin ruwan kasar mai suna Ras Tanura don ɗauko man fetur ya kai Amurka. Da sanyin safiyar yau Litinin, Amurka ta fitar da wani gargaɗi kan abin da ta kira har-haren da aka kai da gangan waɗanda suka auna wasu jiragen ruwa da ke gabar tekun hadaddiyar daular Larabawa. Gargaɗin na zuwa ne a daidai lokacin da ake ƙara ta da jijiyar wuya tsakanin Amurka da Iran. Jami'an ma'aikatan tsaron Amurka sun faɗa wa muryar Amurka cewa sojojinta na taimakawa akan binciken wannan barna da aka yi kamar yadda gwamnatin hadaddiyar daular Larabawa ta bukaci a yi. Labarin na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. A yau Litinin, Birtaniya, Faransa da kuma Jamus suka nuna sabon goyon bayansu ga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma na hana Iran mallakar makamin nukiliya, inda suka kuma gargaɗi Amurka kan ci gaba da rura wutar neman rikici a wani yunkuri da take yi na kasara tattalin arzikin Iran. Manyan jami'an diplomasiya daga ƙasashe uku na tarayyar Turai waɗanda ƙawayen Amurka ne sun haɗu a Brussels tare da sakataren harkokin wajen Amurka Mike Pompeo bayan da ya soke shirin yada zango a Moscow a hanyarsa ta zuwa wani taro a wani wurin shakatawa da ke Rasha a birnin Sochi, inda ya kamata su gana da shugaban Rasha Vladimir Putin da kuma sakataren harkokin wajen ƙasar Sergey Lavrov. Ma'aikatar harkokin wajen Amurka ta ce Pompeo zai tattauna ne tare da ƙawayenta akan irin barazanar da Iran take yi da kuma sanarwar da ta fitar. Shugaban Iran Hassan Rouhani ya yi wani gargaɗi a makon da ya gabata cewa Tehran za ta iya komawa sarrafa uranium da ya fi na da idan dai manyan ƙasashen Turai, China da kuma Rasha ba su samar da wani shiri da zai dakatar da aniyar Amurka na saka mata takunkumai a fannonin bankunanta da na samar da makamashi ba. A yau Litinin, China ta ce za ta yi ƙarin kuɗaɗen haraji akan kayayyakin Amurka da ake shiga da su ƙasarta, waɗanda kuɗinsu ya kai dala Amurka biliyan 60. Wannan mataki da China ta ɗauka martani ne kan ƙarin kuɗaɗen haraji da shugaba Donald Trump ya yi akan kayayyakin China da ake shiga da su Amurka, waɗanda kuɗaɗensu ya kai dala Amurka biliyan 200. Ministan kuɗin ƙasar ta China ya ce daga ranar 1 ga watan Yuni, sabon tsarin ƙarin kuɗaɗen harajin zai fara aiki daga kashi 5 zuwa 25, yana mai cewa ƙarin zai shafi kayayyakin Amurka 5,140 waɗanda ake shiga da su China. Hukumomin Beijing sun ƙara da cewa ɗaukan wannan mataki martani ne kan irin yadda Amurka ke yin gaban kanta da kuma ƙara kuɗaɗen haraji akan kamfanonin ƙasashen waje waɗanda ke gogayya da nata.
Muhammad Hafiz Baballe ne ya karanto mana labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Ila yau dai ana ci gaba da takaddama tsakanin bangaren Ingilishi da na Faransanci a kasar Kamaru, wanda aka kwashe tsawon lokaci ba a koga maciji. Muhammad Awal Garba ya aika mana da wannan rahoton.
Gwamnatin kasar Jamhuriyar Kamaru ta fito karara ta nemi a sasanta da ƴan awaren kasar masu neman a datsa kasar Jamhuriyar Kamaru gida biyu domin a basu ƴancin su bayan zamantakewar da ke tsakanin bangaren Ingilishi da bangaren Faransanci tun shekarar 1961 ne dai sashin guda biyu suka haɗe har izuwa wannan lokaci da al'amuran zaman lafiya suka rincabe a tsakanin su. Yau kimanin shekaru 3 da suka gabata kenan a bangaren na ƴan aware da harkokin karatu na yara da na matasa sun durkushe, har ma da harkokin kasuwanci duka sun tabarbare. Mazauna yankin dai sama da 80,000 ne a yanzu haka suka tserewa gidajensu izuwa kasashen ketare da kuma jihohi makwabta na kusa da su. Prime Minister kasar Jamhuriyar Kamaru Mr. Ngote shine ya zama manzo na musamman wanda yake kokari ya sasanta al'amuran, anda yake cewa Kamaru dai kasar mu ce, kuma baban mu Mustapha Biya yake mu zo mu gyara al'amuran da kanmu domin mu cimma buri na zaman lafiya a ƙasar mu. Wani wanda ya ziyarci taron da Prime Minister ya gudana yace, ina yabawa wannan shugaban gwamnatin namu domin yana taka rawar gani kuma yafi tsohon Prime Minister da ya gabata. Ya cancanta mu zo mu zauna mu sasanta al'amuran da suka bata tsakanin mu. Alhaji Jibrilu Mai Yaki dan asalin yankin ne kuma dan jam'iyyar ne adawa a ƙasar ne yace ba anan gizo ke saka ba.
To mu dai har ba mu kiransa ba, ba mu kiransa ba, mu dai mun ga dai ya tura Prime Minister wai ya zo ya tattauna da mu ya ji me ake ciki. Kuma shi wannan tattaunawar da yake bayi wa kafa tun wancan Prime Minister ne aka yi ake yi har kan wannan. Yanzu dai muna ji kura cewa ya yi kira yake, amma ba mu ji da ya kira ba. Ba mu ji ya fito kamar yadda lokacin da ya fito ya ce wai zai yaƙi duk wanda yake da makami a can, zai wani abin zai abin ne a ajiye makami a bi ƙasa aiki da ƙasa dole. Yayi wannan duk da wannan magana din abu ta barbarge yanzu kuma an gana ga waya kira yi take fitowa yayi kira yace ni ne gashi abin da nake so ku ajiye ku zo abin nan mu ajiye a san cewa gashi yayi kira. Amma yanzu ce ta ake waya yayi kira zuwa a zauna za a zauna a abin nan, amma mu ji wannan kiran ba tukunna.
Muhammad Awal Garba, muryar Amurka da kasar Kamaru.
Muhammad Awal Garba kenan. To kafin mu bude layin mu dan ku kira ku bayyana ra'ayinku akan wai shin kuna ganin raba masarautu da gwamnatin jihar Kano ta yi zai hada kan jama'a ne ko zai raba kansu, ku shakata da wannan wakar.
Yanzu kuma lokaci ne da zamu bude layin mu domin ku kira ku bayyana mana ra'ayoyinku. Lambar da za a kira ita ce 202-205-6555. Amma kada ku manta sai ku saka alamar ƙari wato plus, sai a saka ɗaya sai a jiro lambar, wato alamar ƙari 1-202-205-6555.
wa jama'a sai ku mana afuwa ba mu samu mun samu ku kowane waka ba amma ga kira nan yana shigo mana daga jihar Kaduna wa muke da shi daga jihar Kaduna
assalamu alaikum sashen Hausa na murya America suna na Tahiru sakatare unguwar Kaduna ku kuma ke da local governor Kaduna Nigeria
to mallam Tahiru muna sauraron ka
to alhamdulillah lallai ina ganin wannan masarauci da aka da za a yi a jihar Kano gaskiya ina ganin zai kawo raba kan jama'a tsakani da Allah domin gaskiya cikin masarautun nan ake tana daya wuri daya ta su karfi da wadai amma su an zo an tsinka ta haka gaskiya zai kawo raba kan jama'a domin ne abin da nake gani ma ainihin sarakunan da suke zaune a wuraren yanzu kuma gashi an nadu sababbi kaga za a tsaye da waɗancan din gaskiya wannan zai kawo tashin hankali Allah da ya kiyaye fatan
to mun gode mallam Dahiru yanzu kuma bari mu leka jihar Jigawa wa muke da shi daga Jigawa
Ibrahim dan maka gidan Narwa daga nan karamar hukumar tauraron jihar Jigawa
to mallam Ibrahim muna jin ka
eh ni magana ta aran gaskiya sarkin Kano wato Sulinsi ya burge ni saboda bai yi magana a dangane da rarrabe wannan masarauta da ake ba kuma zan duje tabbatar cewa wannan yayin kansa wani abu ne wanda yake a nan gaba shi ma zai zai marasa illa a cikin shugabanci
to mun gode da ra'ayinka yanzu kuma bari mu je Oyo wa muke da shi daga jihar Oyo
eh Muhammadu yaro ne daga jihar Oyo
to sannu mallam Muhammadu muna jin ka menene ra'ayinka kan maudu'in mu na yau
ni dai ban goyon bayan abinda gwamnatin Kano ya yi sam
to akwai wani dalili da kake da shi da baka goyon bayan hakan
saboda ana rage masarkin nan da an ka sani ana rage miki girma
to
saboda haka dai ni ina goyon bayan abinda kotu ya yi
to mun gode da ra'ayinka mallam Muhammad yanzu kuma bari mu je jihar Kaduna wa muke da shi daga jihar Kaduna
Hajja barka da aiki ya Lasariya
alhamdulillah
sunana Mursala ne na kiran ku daga garin Gasa Kaduna tarayyar Najeriya
to mallam Mutala muna sauraron ka
to aga gaskiya Hajja wannan wai dai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un a yayin da a arewan mu manyan mu dan boko mu professorshin mu malaman mu suke ta kokarin su ga an ci gaba da hadin kai yanzu a arewa fa babu wata babban masarauta kenan da wanda in yayi magana da murya sai za a ji da arewa kuma sun zo yan siyasa da shi shekara huɗu ko takwas suna kwankwasa masarautun nan ba su tunani yake mai iyayensu da kakannin su da suka kan darajar wannan masarauta suka bai suna kwankwasa shi raba kan al'umma ne kadan malamai suna ta fada a tafsiri kuma shi wanda sai aka shekara huɗu zan soka kuma wasu gwamnati za ta iya zuwa ta kara mai da haɗe ka ta kara haɗa kan al'umma shawaran da muke ba su ke ra'ayi kiyaye irin wannan kuskure da fatan za ta tashi lafiya
to mun gode mallam Mutala yanzu kuma kira na shigo mana daga Niger wa muke da shi daga jihar Niger
Ibrahim da wanke hula a garin Maiduguri a Kimba
to mallam Ibrahim menene ra'ayinka kan wannan batu
to gaskiya dai ra'ayi na a yau game da wannan batu wannan siyasar da aka kawo mura to ita ce sadadi domin saboda ba zai yiwu a ce wanda yake ɗan jinin sarauta masarautun mu musamman a ce za a ga mutum shekara 30-40 yana sarauta wanda zai zai shekara 4 a ce sarki mai mukami kamar wannan kan dubiyar abin da aka yi sarkin Zandu wannan abu ya kasance yau ba kawo nan al'umma ne su sarakunan sun suka zubo wa kansu da daraja da mutunci saboda yadda da siyasa shi ne kawo mana sanadin haka.
To mun gode mallam Ibrahim yanzu kuma ga waya nan daga jihar Taraba wa muke da shi daga Taraba
assalamu alaikum
alaikum assalam
muna magana da Laji Uba Tawakkari daga karamar hukumar FB jihar Taraba
to muna jin ka menene ra'ayinka akan maudu'in mu na yau
to ra'ayina dai dangane da wannan nadi duk abin da manya da su yi a yi shi gisa zuciya daya idan an yi shi da wani mummunan manufa ne fa ba abin da za a cimma nasara kai gaskiyan bayani domin masarautar nan idan ka wulakanta kanka ne a matsayinka na ɗan arewa wanda ya fi darajar sarauta in kuma kayi ne da zuciya ɗaya domin ci gaban ƙasa to walillahi alhamdu
to
ra'ayi na ke
mun gode ƙwarai da gaske da wannan ra'ayin yanzu kuma bari mu leka jihar Gombe wa muke da shi daga Gombe
ya gogule daga Bajoga
to muna sauraron ka
ra'ayina da dama shugaban kin an yi shi wani zai zo wani ba zai zo ba roƙo miki Allah da wannan sarautar da kake Allah ta fada da alheri Allah ba su zaman lafiya
amin amin mun gode
ra'ayinka kenan
mun gode da ra'ayinka har yanzu dai a cikin jihar Gombe ga wani waya na shigo mana wa miki da shi daga Gombe kuma
kuna tare da Rabiu Abdullahi
to malam Rabiu
kuma garmaru kuma kartuma jihar Gombe
to malam Rabiu menin ra'ayinka kan maudu'in mu na yau
to ra'ayina shine gaskiya a harakan siyasar nan yanda gwamna ya raba harakan siyasar nan gaskiya ya ce yayi abun nan saboda yanzu kaga kananan sauran sarakunan nan da aka sa su aka nada su za a kawo rashin jituwa tsakanin su da shi wannan babban sarkin da ake tare da shi
kuma
zai kawo rashin a tsakanin su
to malam Rabiu mun gode da ra'ayinka ga kuma waya nan daga jihar Kwara wa muke da shi daga Kwara
Alhaji Yusuf ne kuma magana daga Kwara.
To muna sauraron ka menene ra'ayinka?
Ka sa min abin da Ganduje yayi mai kyau. Eh saboda ka jan kowa na son cigaba ne. Yanzu ya kawo abin da mai kyau za a kawo a Kwara. A ba a Kano. Halo?
Muna jinka, muna tare da kai.
Ko ya mutum da za a ce shi ne sarki shi kadai. Kin kaman gari kaman Kano. Eh ai haka bai to amma yanda an kai nan ya ne na san kan duje jigan ke zan tsaya su mura dai sai shi ne
to mun gode kwarai da gaske yanzu kuma bari mu je jihar Kebbi wa muke da shi daga Kebbi
assalamu alaikum hajiya kina magana da dan Asabe mai fata daga Yauri
to dan Asabe muna sauraron ka
to gaskiya ni dangane da wannan na dane da wannan kan jihar Kano yayi ni ban ga laifin sa ba domin sai mu auna mu gani shin jihar Kano local gama nawa ke gare ta tana da local garman guda 44 to duk arewa wace jaha take da local gama 44
to
ni ana wara ayi haka da aka yi yayi daidai saboda su waɗanga sarakuna sun gada amma ba su samu daman gadon gidansu ba sai a wannan gonaci ta Ganduje kuma zan ba da wani misali wata rana na fito daga Gurzo zan zo Kaduna yayi daidai da shi sarkin Kano zai je karaye domin ya bude wani masallacin Juma'a ina tabbata miki hello kina saurare na
ina jin kada Asabe ni ma tambaya nake da shi to baka gani yana raba kan al'umma
ba raba kan al'umma bane ke bari in kai karshe daga Gurzo zuwa karaye tahiya ce wadda bata wuce minti 30 ba ina tabbata miki sai da muka kwashi awa guda da rabi kinga inda shi sarkin karaye na wannan daidai lokacin da za a bude wannan masallaci akwai sarki a karaye kinga ba sai an wani gosulo ba mun fata lokaci fiye da awa guda ya kamata a ce na samu sallan juma'a a Kaduna amma saboda wannan tafiya da shi sarki yayi daga Kano zuwa karaye wurin bude wannan masallaci mun fata lokaci fiye da awa 1 da rabi
to mun gode dan Asabe da ra'ayinka yanzu kuma bari mu leka jihar Bauchi wa muke da shi daga Bauchi
Malama barka da aiki.
Barka mu da wannan lokaci.
Sunana Ayuba Garba Imam daga Tafin Madaki a jihar Bauchi.
To Ayuba ina muna sauraron ka.
To mu dai addu'an da zamu yi shine Allah Ubangiji ya sa haka shine mafi alheri. Duk wani magana an riga da an yi a roƙi Allah kawai idan alheri ne Allah ya tabbatar mana da alkhairin sa. Daga ƙarshe kuma ina muku fata alkhairi jama'an Tafin Madaki da karamar hukumar Ganjuwa jihar Bauchi suna muku fata alkhairi mai magana Ayuba Garba Imam Tafin Madaki a jihar Bauchi.
Gode malam Ayuba yanzu bari mu je jamhuriyar Niger. Wa muke da shi daga jamhuriyar Niger?
Assalamu alaikum kuma wala alaina da gudugun ta cikin jamhuriyar Niger.
To muna sauraron
ka. Ina son ba na wuri a yi ta harka. Duka ga masarauta ta Kano aka so ana gani kamar za ta rawa kullum masarauta. To abin da san ta tuka kire kansu idan ta dace a rarraba ta mata gaskin na hudu ko biyar sai a yi inda ya dace kuma ta a yi duk abin da ya san sai ka rubu an kullum mutane suna son zama lafiya cikin Najeriya abin na gode muri amina ka ina umma mara ali daga gurin da kake hawani ne
to mun gode jama'a da haka muka kawo karshen daukan wayoyin naku muna godiya kwarai da gaske sai wani lokaci idan Allah ya kai mu yanzu kuma sai labaran wasanni
labaran wasanni
Jama'a barkanku da wannan lokaci da sadon mu da kowa na sabon shiri na labaran wasanni. Bari mu je Ingila mu fara daga can a daidai lokacin da ƴan Manchester City suka koma dandalin su na Etihad domin ci gaba da tsallen murna na gagaruman nasarar da suka samu na sake lashe kofin Premier. Ƴan uwansu Manchester City sun koma can wani bangare na garin Manchester din su kuma suna zaune suna zaman makoki. Kamban dalancin labaru na AAP ya ruwaito cewa su wannan zakaru na Pep Guardiola sun yi ta holewa da cashewa har zuwa safiyar Lahadi yanda suke morewa wannan gagarumin nasarar da suka samu wanda ya ba su damar cin kofin su na biyu biye da juna kenan ko jere da juna wanda kuma rabon da irin haka ta faru tun shekarar 2009 lokacin da Manchester United suka yi irin wannan abun mamaki ne ko kuma abun jin kunya ne ma a gurin makoya bayan Manchester United su ga cewa kungiyar nan ta kasa zama ma ɗaya daga cikin manyan kungiyoyi guda hudu da ke kan allon Premier League. To ƙarshen ta dai kamar yadda aka sani Manchester United ta karkare yanzu a matsayin na shida ne inda suke lokacin da aka kori Mourinho kenan. Masu nazarin ƙwallon duniya suna tunanin makomar Manchester United da hali yanzu da kuma hanyar da za ta bi ta sake miƙewa har ta zo tana gwabza da ƙungiyoyin ƙwallon ƙafa irin su Manchester City da Liverpool. A hali yanzu kuma jaridar Banga ta ruwaito cewa ita Brighton din wato ta salimi manajanta Chris Hughton a yau din nan Litinin. Abinda shugaban wannan kungiya ta Brighton din Tony Bullen ya ce shine ɗaya daga cikin matakai mafi wuya da wahala da ya taɓa ɗauka a matsayin sa na shugaba. To bari mu je Afirka inda kungiyar ƙwallon ƙafa ta mata ta Najeriya Super Falcons sai abinda duk a tarihin ta bata taba yi ba wato bata taba cin wata kungiya da yawan ƙwallaye ba kamar abinda ta yi wa ƴan matan Niger a ranar Asabar din da ta wuce inda suka lallasa su har da ci 15 ba ci ko ɗaya a wasan su na biyu a gasar da suke ci gaba da yi su duka na lashe kofin WAF wato kofin ƙwallon ƙafa na mata na Afirka ta Yamma. Dan kafin su zo su lallasa Niger da yawa haka kungiyar ƙwallon ƙafa ta Super Falcons ta Najeriya Burkina Faso suka fara lallasawa da ci 5-1 a wasan da suka yi ranar Alhamis a Trishville. To amma sun fi nuna rashin imani a kan ƴan matan Niger din wanda kusan kowa a cikin gurbi shi ne yake samu yana lallasa su domin ba ma Najeriya ce kaɗai ƙasa farko da ta fara lallasa Niger din ba. Mali ce ta fara lallasa su da ci 10-1 wanda wannan ya nuna cewa su ƴan Niger din a wasanni biyu kacal sun bari an ci su har ƙwallaye 25. To zuwa da wannan nasarar da suka samu dai su ƴan Super Falcons suna kan hanya su ta zuwa gasar cin kofin na duniya na mata wanda za a yi na 21 ga watan da muke ciki ne. Kungiyar ƙwallon ƙafa ta matan Najeriya za su bar Najeriya din zuwa Australia inda za su je su share makonni biyu suna daura damarar shiga gasar cin kofin ƙwallon ƙafa ta duniya ta 8 wanda za a yi kuma ita gasar cin kofin na duniya na mata za a yi ta ne har tsawon wata ɗaya daga nan 7 ga watan Yuni zuwa ran 7 ga watan Yuli na wannan shekara. Jama'a abin da ya sauka labaran wasanni yau kenan sai wata Litinin. Allah ya kai mu mun ba ku lafiya daga Washington.
To albarkacin watan Ramadan ga wannan nasihar.
Jama'a assalamu alaikum. Sunana Ibrahim Muhammad Duguri, sarkin malaman Duguri kuma shugaban majalisar malamai na babban birnin tarayyar Najeriya Abuja. Sannan kuma shugaban cibiyar wato Alkiswa Islamic Foundation da ke nan Najeriya baki daya. Don haka muna ƙara farin ciki da Allah madaukakin sarki ya ƙara mana ƙarfi da lafiya da imani wanda muke gudanar da wannan aiki na ainihin azumin watan Ramadana wanda Allah ya wajabta ga bayinsa. Don haka ina kira gare mu mu guji dukkan abubuwa da za su bata mana azuminmu domin azumi ibada ne wanda yake Allah madaukakin sarki bai fayyace lada guda ɗaya ko biyu ko uku kawai da za a ba mai azumi ba. A'a, azumi nasa ne kuma shi ya san irin abin da ya keɓe musamman wa mai azumi. Don haka duk abin da zai ɓata mana alaƙar mu da Allah a cikin wannan wata mai alfarma to mu guje shi. Daga cikin abubuwan da ya kamata mu kyamata shine banda yawan tashin hankali ko kallace-kallace ko kuma gulmace-gulmace ko kuma jiye-jiyen abubuwan da shari'a ta hana mu ji da kunnuwan mu ko mu haƙaito su da tunanin mu a cikin zukatan mu domin samun dacewa da wannan garabasa da Allah yake bawa bayinsa a cikin wannan wata na azumi. Kuma mu sani cewa shi azumi ana raya yinin sa ne da barin ci da sha da kuma dukkan abin da zai jawo hankalin mutum ta hanyar sha'awa da makamantansu. Sannan ana raya daren sa ne da sallolin nafila da ainihin wato salloli irin nasu tarawihi da su tahajjud da makamantansu. Dan haka mu yi kokari mu roki Allah ya cire mana kasala mu tashi muraya daren ainihin wannan wata mai girman daraja na azumi don samun dacewa da yaddan mahaliccinmu. Sannan kuma mu yi hakuri don watan azumi watan hakuri ne ga zafi ga yunwa ga kuma ainihin rashin sukuni da mutum zai samu yayin wasu ayyuka. Amma inda za a gwadawa mutum ladan da aka tanada masa sakamakon wannan aiki na ibada da yake na azumi, dama ya gwammace cewa dukkan watannin shekara su kasance azumi ake a ciki na Ramadana. Dan haka ba mai dacewa sai zababbe. Allah ka samu na daga cikin zababbu, kuma mu sani cewa wannan ibada daga cikin alamomin da zamu gane cewa Allah ya karba bayan sallah shine mu ga cewa duk ayyuka na laifi muna kyamar su, sannan duk ayyuka na alkhairi muna ƙara kusanta su muna ƙara sha'awar su. To waɗannan tun a cikin azumin idan mutun ya ji sha'awa tana kama shi na yin bautan Allah da ainihin son kyautatawa da tausayi da sada zumunci da kuma ainihin kusanci zuwa ga ayyuka na ƙwarai, to alama ce da take nuna masa cewa azumin sa karɓaɓɓiya ce. Haka nan idan mutum yana ganin cewa ga azumin yana yi amma duk ayyukan shedanci da laifi da ainihin sabo da zunubi bai daina ba kuma baya kyama aikata su, to wannan yayi wa kansa hisabi ya binci kansa tana yiwa wato an samu tasgaron da ba za a karbi aikin sa ba. Allah ya tsare mu, Allah ka nufe mu da yin ayyuka na ƙwarai kuma tsakaninmu da kai ya Allah, sannan Allah ka yadda in mun yi din ka karba mana kuma ka saka mana da mafificin abin da muka aikata, ka karbi ayyukan mu ka samu na daga cikin bayi waɗanda za a yanta a wannan wata, ka samu dace shekaru da dama masu zuwa muna waɗanda Allah ya datar da su baki daya. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu.
To yanzu kuma sai labarai a takaice.
To Amina ga labaran a takaice. Masu gabatar da kara a Sudan sun tuhumi tsohon shugaban kasar Umar al-Bashir da hannu a kisan masu zanga-zangar adawa da gwamnatinsa. A wata sanarwa da ya fitar a yau Litinin, ofishin babban mai gabatar da kara na Sudan ya ce an tuhumi Bashir da wasu mutane da laifin tunzura mutane tare da kashe masu zanga-zanga. Saudi Arabia ta ce an matukar lalata mata wasu jiragen ruwa na dakon man fetur a wani hari da aka kai da gangan a jiya Lahadi a kusa da gabar tekun kasar hadaddiyar daular Larabawa, sai dai har yanzu babu wani karin bayani kan yanayin barnar da aka yi wa jiragen. A yau Litinin, Birtaniya, Faransa da kuma Jamus suka nuna sabon goyon baya ga yarjejeniyar ƙasa da ƙasa da aka cimma na hana Iran mallakar makamin nukiliya, inda suka kuma gargaɗi Amurka kan ci gaba da rura wutar neman rikici a wani yunkuri da take yi na kasara tattalin arzikin Iran. A yau Litinin, China ta ce za ta yi ƙarin kuɗaɗen haraji akan kayayyakin Amurka da ake shiga da su ƙasarta, waɗanda kuɗinsu ya kai dala Amurka biliyan 60. Wannan mataki da China ta ɗauka martani ne kan ƙarin kuɗaɗen harajin da shugaba Donald Trump ya yi akan kayayyakin China da ake shiga da su Amurka, waɗanda kuɗaɗensu ya kai dala Amurka biliyan 200. Yanzu haka ƙasar Sri Lanka ta toshe hanyar shiga Facebook da kuma WhatsApp bayan da wani Krista ya kai hari kan wasu masallatai da kuma shagon wani musulmi a jiya Lahadi a matsayin martani kan wani sako da aka wallafa a shafin Facebook.
To masu sauraro baki daya a nan ne za mu da sa'aya, sai kuma gobe idan Allah ya kai mu za ku ji wasu abokan aikinmu da wani sabon shirin, da misali karfe 6 na safe agogon Niger, Nigeria, Kamaru da Chadi, wato karfe 5 na safe kenan agogon Ghana. Yanzu a madadin Muhammad Hafiz Baballe da ya tani gabatarwa, da Julie Lavez Gresham da ta hada mana shirin baki dayan sa, sai engineer mu na yau Mr. Joe Gill, Amina Buhari au nake cewa a kwana lafiya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC.